yau darasinmu na sha uku kenan. Na'am, a cikin karatunmu na muwaffaqin Imam Malik rahimahullah. A yau nawa ga watan Jumada? Shida ga watan Jumada al-Ula. Hijira 1427 wanda ya dace da uku kenan. Biyu ga watan shida. Zamu tashi akan babu tuhur lil wudu. Na'am,
باب الطهور بالوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن حسين عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب في البحر ونحمل معنا قليلا من الماء فإن توضأنا به أقشنا حتى نتوضأ به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
نعم إمام مالك باب الطهور للوضوء باب روان تركي da ake yin alwala da shi. Yace haddathani Malik an Safwan ibn Sulaym, wannan hadithin Imam Malik ya rawaito shi daga malaminsa Safwan ibn Sulaym, ɗaya daga cikin manyan malamai kuma salihan bayin Allah na Madina. Babban malami ne da ya riski sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya riski Anas ibn Malik da Jabir ibn Abdullah da waɗansu su daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda haka tabi'i ne shi. Cikin almajiransa kuma manya-manyan malamai su ne almajiransa, su Imam Malik da Sufyan al-Thawri da Sufyan ibn Uyayna da sauran irin waɗannan gaggagaggan malamai. Bayan ilimi ya tara tsoron Allah maɗaukakin sarki da yawan ibada, amintacce ne wajen malaman hadith, kuma yana da hadisai masu yawa kamar inda Ibn Sa'ad yake da Imam Ahmad. Bal har Imam Ahmad ma yana cewa yustashfa bi hadithihi, ana neman waraka da hadisinsa. Wato in ka tattara hadisan Safwan ibn Sulaym ka karanta su, ka nemi Allah ya warkar da kai daga rashin lafiya, wannan Allah maɗaukakin sarki sai ya baka waraka. Shi ne abin da Imam Ahmad ya ce. Wa yanzilu al-matar bi dhikrihi, irin yabon da Imam Ahmad ya masa kenan. Ana ruwa yana sauka saboda albarkacin ambatonsa, aka zo aka zauna ana labarurrukansa. Albarkar wannan sai ka ga Allah maɗaukakin sarki ya sauka ma da mutane ruwa. Wato idan da za a karanta kissoshinsa da nufin a yi tawassuli kan Allah ya saukar da ruwa, tunda tawassuli ana yi da kowane kyakkyawan aiki, sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ruwa ɗin. Wannan haka wannan ingantacciyar riwaya ce daga Imam Ahmad ibn Hanbal, saboda bawan Allah ne salihi. An ruwaito cewar ya kasance in zamanin sanyi ya zo, kan tsoro yake hawa yana sallar dare, saboda tsananin sanyi ya hana shi bacci. Idan ana cikin bazara ne kuma sai ya shiga cikin ƙuryar ɗaki, saboda tsananin zafin ya hana shi bacci. A cikin wannan halin yake bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala. Bawan Allah ne salihi, abokisoshinsa suna da ban sha'awa. Wani lokaci Sufyan ibn Uyayna yana jin labarin sa kafin ya haɗu da shi lokacin hajji, sai ya je ya tambaya yace ina zan samu Safwan ibn Sulaym. Sai aka ce masa ka je Masjidul Khair, masallacin nan na Mina, inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna, babban masallacin tsohon, musamman masallaci biyu ne manya a Mina. Akwai tsohon masallaci din inda aka ce yawanci dukkan annabawan Allah a nan suka rinka zama lokacin suka zo hajjin Mina. In suka zo hajji a Mina, to annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya zauna, shi ne Masjidul Khair. Aka ce in ka shiga cikin Masjidul Khair ka je al'amudi da yake a gaban masallacin, idan in ka wuce al'amudin ka juyo ka duba ka gani, in ka ga wani tsoho wanda kana ganin sa za ka ga alamar tsoron Allah, to shi ne Safwan ibn Sulaym. yace da ya shiga masallacin bai tambayi kowa ba sai ku yaga yanda aka sifanta masa sai ga wani tsoho yana ganin sai yace wannan mutum mai tsoron Allah ne sai je zauna waje sai yace kai ne Safwan ibn Sulaim yace eh shine yace to dama kai nake so in zo in samu wata ran yana cikin masallaci na Madina Safwan ibn Sulaim lokacin sarkin musulmi na wannan zamani Sulaiman ibn Abdul Malik ibn Marwan ya zo lokacin Umar ibn Abdul Aziz shine gwamna yana saurayi Umar ibn Abdul Aziz shine gwamna a Madina gwamnan Banu Umayya amirul mu'minin a lokacin nan kuma Sulaiman ibn Abdul Malik ne da yazo aka bude masa a dakin Aisha yayin ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar da Umar sai ya fito ya hawo kan minbari yana fitowa sai ya ga wani tsoho a cikin sahu yana ganin sai ya ga alamar tsoron Allah tare da shi sai ya tambaye Umar ibn Abdul Aziz wane ne wannan sai ya ce ai wannan Safwan ibn Sulaim kenan sai ya ce ina ganin da alamar mutumin kirki ne mai tsoron Allah yace ai haka yake yace to sai ya kira wani yaron sa yace a kawo jaka mai dinari 500 a ciki da yake jakunkunan hawa-hawa ne jaka za a kawo mai dinari 500 dinari 500 an san dinari 500 abin nan nisabin zakka sau 25 kenan ko shine dinari 20 shine nisabin zakka 500 ya zamanto nisabi sau 25 kenan daga 150 sau 25 masu lissafi sai lissafi shi ne sai ya ce a kawo masa wannan aka kawo masa sai ya ce mahadimin nasa kaga wancan tsohon ka je ka bashi shikenan sai ya je sai tarar da shi yana sallah sai ya zauna a gefensa sai dai idan da sallah sannan sai ya ce ga wannan amirul mu'minin ne ya baka ya ce a zan yi amfani da shi wajen biyan bukatar iyali ya ce a abin nan ka tabbatar ba ya ake ka sani ne ai ba ni ba ne ya ce a ai kai ne ba kai ne Safwan ibn Sulaim ba ya ce eh ni ne Safwan ibn Sulaim ya ce to ai aka ce in kawo ma ya ce eh to ku je ka sake tabbatarwa sannan ka dawo ya tafi zai je ya sake tabbatarwa kafin ya zo sai ya ɗauki faɗansa ya fita daga masallacin bai sake fitowa ya zo masallaci ba sai da ya ji an ce amirul mu'minin ya baggara sai da ya ji an ce amirul mu'minin ya baggara ta ji muka nan wajen yanzu mu da ibadar ma za a rinka tasallumi wajen masu mulki sai da dogon sharbi a ɗauka cewa ai dogon sharbin shine amanar cewa wannan salihi ne eh da katar rawani domin a ba ma abinan domin a ba mutum nairori amma shi wannan ta zo masa har wajensa ba nema yayi ba irin wannan kyautar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan irin wannan dukiyar ta zo maka kai kwadayi ba baka tambaya ba ka karfa domin azzikin Allah ne azzikinka ne Allah ya kawo maka amma su saboda tsananin gudun duniya da wara'u haka suka rayu yana daga cikin salihan bayan Allah malami Imam Malik ne an Sa'id ibn Salama wannan waɗansu sun ce min Ali bin al-Azraq waɗansu malaman hadisi suka ce ba su san shi ba don haka ne ma waɗansu suka ce wannan hadisin bai inganta ba tunda ba a san shi in mutum ba a san shi ba da adalci da rashin adalci malaman hadisi ba sa karɓan hadisinsa amma hadisi ne wanda Imam Malik ya ruwaito kuma mutumin da aka ce kamar Safwan ibn Sulaim zai yi riwaya daga wajensa ya fi karfin a ce masa majhul ba a san shi ba to ko ma sai aka samu an samu daga cikin malam daga cikin waɗansu marwayata hadisi din an samu wani ɗansu wanda suka yi riwaya daga gare shi saboda haka jahalar da ake gudu cewa akwai wanda ba a san shi ba a cikin hadisin wannan illar ta kauce an al-mughira bin abi burda daga mughira bin abi burda wa huwa min bani abdildar shi ma wannan imamun nasa'i ya wasaka shi ya ce fiqa ne amintacce wajen riwayar hadisi annahu sami'a aba huraira ya ji Abu Huraira yana cewa wannan lafzar riwaya nan ta Imam Malik ta goge rigima akan wannan hadisin mai yawa dan waɗansu da suka rawaito hadisin sai aka ce daga Mughira bin Abi Burda an abi Huraira amma aka ce wannan riwayar ba ta da inganci saboda haka duk sauran kuma sai suka rawaito an Abi Huraira ba sai sami'a Abu Huraira ba saboda haka sai aka ce shi Mughira din nan bai ji hadisin daga wajen Abu Huraira ba ya ji hadisin daga wajen mahaifinsa ne mahaifin nasa kuma ba a san shi ba kuma waɗansu sun ce ba daga wajen mahaifinsa ba ne ana ta dabur-dabur a kan ya ji ko bai ji hadisin ba to riwayar Imam Malik sai ta bayyana cewa ya ji hadisin daga wajen sa ga shi ya ce annahu sami'a Abu Huraira ya ji Abu Huraira yana cewa ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ya manzan allah inna narkabul bahar muna hawa teku muna shiga teku wato muna daukan kwalakwala ko jirgin ruwa mu shiga teku nan ba bayanin wani mutum ne yazo yayin wannan tambayar ba amma wadansu riwayoyi sun ce wani ne da ake ce masa abdullahi al-mudliji shine yazo kuma da dan su ne suna fita wato yin su yi su a cikin teku ba a kogi ba su hau kwalakwala ko jirgin ruwa domin kamun kifi ونحمل معنا القليل من الماء كما منا اوكن روا كدان wanda yake na dadi wanda zamu rinka sha fa in tawabbana bihi atishna idan muka yi alwalada wannan ruwan shi kishirwa ta kashe mu shi kishirwa ta tama mu har ta kashe mu afana tawabbu min ma'il bahr afana tawabbu bihi ma ya alwalada shi bihi ai min ma'il bahr kamar da wannan riwaya ta bayyana afana tawabbu min ma'il bahr dan iya yin alwala da ruwan teku tunda nan wajen sun san cewa sun saba da alwaladar ruwan dadi to kuma in suka da ruwan teku yanda ya kasance ruwa ne wanda yake a me zarfi me tsananin zarfi da gishiri gishiri to wannan dandanan nasa da ya canza daga tabi'ar ruwa yanda aka san shi shine sai ya sanya su suke tsammanin cewa ba zai yi su alwala da ruwan teku ba kuma domin Allah madaukakin sarki ya ce musu ruwa mai tsarki shine wanda aka saukar daga sama to shi kuma ruwan teku fa shi ma yana daga cikin da wannan sifar ko ko sifar tsarki da tsarkakewa sifa ce ta ruwan sama kawai duk dai wannan dalili ne da yasa suka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya manzon fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace huwa bahuru ma'uhu alhil maytuhu shi ruwan teku shine wanda yake huwa at-tahur ma'uhu ruwan sa mai tsarki ne mai tsakakewa at-tahur shi zatul mubalaga ce daga tahura idan abu yayi tsarki aka ce masa tahur shine wanda yake ya isa matuka wajen tsarki ya fara sifa biyu tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghayrihi shi akan kansa mai tsarki ne sannan kuma mai tsarkake wanin sa ne shine duk wanda idan zaka ruwa malamai sun kasa shi kashi uku akwai wannan wanda yake ne isa matuka wajen tsarki shine tsarki ne ko mai tsarkakewa akwai wanda yake shine tsarki ne akan kansa amma baya tsarkake wanin sa kamar ruwan tsari an san ruwan tsari yayi ko wannan wanda idan an jika gero sannan in aka fararar da geron kafin aje a nika shi wannan ruwan zaka ga dan tantano wannan ruwan ba tsahur bane amma tsahir ne tunda abin da ya jinkirta ya jinkirta shi har ya sa masa wannan dandanon abu ne wanda yake mai tsarki amma ba zai tsarkake wani sa ba inda ya fita daga sifar sa na ruwa shi yasa ma ake ce masa ruwan tsari shi ruwa al-mutlaq shine da kawai za a ce masa ruwa ba za ka ce ruwan koko ba ko ruwan farau-farau ko ruwan turare ko ruwan ɓaure ko ruwan zabib a ruwa kawai daidai ka sifanta shi da sifarsa wadda take ba ta fitar da shi da kasancewarsa ruwa ko ka ce ruwan sama ko ruwan rijiya ko ruwan famfo ko ruwan kogi ko ruwan teku amma inda ka dangana shi da wani abu wanda yake tasiri a kansa in mai tsarki ne to ya zamanto tsahir kenan ba tsahur ba in kuma najasa ne ya zamanto najis ne najasa saura ta yi kashi uku kenan na ruwa to na farko dinnan shine wanda ya zo a cikin alkur'ani shine wanda Allah madaukakin sarki ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa daga sama to tambayar wannan sahabi da yayi akan ruwan teku ne shi ma yana da wannan sifar za a iya yin alwala da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa tahuru ma'u shine mai tsarki mai tsarkakewa alhillu maytatuhu kuma mushin da ya mutu a cikin sa wato wanda yake rayuwa a cikin ruwa a cikin teku in ya mutu ya zamanto mushe shi ma halal ne a ciki to amma nan ai mutumin bai tambayi kan hukuncin mushe ba bai tambayi kan hukuncin dabbobin da ke cikin ruwa ba amma jawabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo har da wannan zaka ce wannan ya nuna hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abinda ya kamata malamai su lura da shi kenan wajen fatawa cewa idan mutum bai tambayi abu ba amma sanin sa yana da fa'ida gare shi yana da amfani gare shi to a sanar da shi a ba shi jawabi sama da abin da ya tambaya shi yayi tambaya ne kawai akan alwaladar wance sai aka ce masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce masa ba na'am inda ya ce masa na'am kaga ya amsa masa tambayar sa wato kamar za ku iya yin alwaladar wance to amma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am ta yuso ya dauka cewa wannan ruksa ce su kawai aka yi ma saboda sun saboda haka sai a ce sai wanda ya kasance a cikin hali irin nasu wanda yake ruwan sa ba shi da yawa wanda idan ya sha ba zai ishe shi alwala ba saboda haka sai ya ajiye shi domin ya sha alwala kuma zai iya yi da ruwan teku amma in yana da wadataccen ruwa ba zai yi ba wanda zai iya daukar haka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bai yi jawabi da na'am ba sai ya ce sai ya yi jawabi da hukunci tabbatacce shine cewa shi ruwan teku din nan mai tsarki ne mai tsarkakewa saboda haka ko a halin larura ko ba a halin larura ba ko a halin rashin ruwa na daɗi ko a halin samun wadataccen ruwan daɗi za a iya yin alwala da ruwan teku kuma sannan don kar ma ya sake wata tambayar ta biyu ya ce to amma kuma wata tunda mun fita su mun fita farautar kifaye mun fita yin su idan guzurinmu da muka dauka abincinmu ya kare muna cikin tsakiyar teku yaya zamu sai ce alhillu mai tazbu idan kuka samu kifi a cikin sa wanda yake matacci sai ku ci sai ku ci wannan ya nuna mana hukunci kan cewa dukkan dabbar da take rayuwa a cikin ruwa ya halatta halacce da nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka ma Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin Qur'ani uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum an halatta muku saydul bahr wato namun daji wato dabbobin da ke cikin teku in kuka yi su in kuka kama su wa ta'amuhu da kuma abincin da ke cikin sa wato duk abin da yake rayuwa an fassara cewa abin nan abin da ake nufi da ta'amul bahr shine wanda teku ya janye jiki ya bashi har ya mutu wato irin idan ya tashi an san yana teku yake ambaliya ya dago wani abu sannan ya ja baya a waɗansu dararen sai ya janye kasa to wani lokaci wata dabbar idan ya fito da ita ya zama to kan cewa kafin ta koma kafin ya zama to ya riga ta komawa sai rauni ko kuma bacci ya dauke ta sai ta mutu a gefen teku to shi ma wannan dabbar da aka samu wannan mushin da aka samu shi ma halal ne ko kuma ma a cikin teku ya zama to kan cewa kifayen sun mutu sun suka mutu ko dabbobin ko ma menene a cikin teku ya halatta ko wace iri ce ko dabba in dai a cikin ruwa take an tambayi Imam Malik aka ce masa to al-khinzir da kareba na cikin ruwa shi ma za a ci sai ya ce kuna cewa al-khinzir da kareba yace shi dai duk wani abu na ruwa za a ci amma kun ce al-khinzir da kareba ni ban da karfin gwiwar da zance al-khinzir ya halatta gare ku to amma na ruwa ne a sahihin tunda na ruwa ne ya halatta a ci irin dorin abin nan dorin ruwa din nan karka irin mai dorin ruwa ne kama da na mai kama da al-khinzir a bayan kata to rhinoceros ya halatta ita ma a ci kin da yake tana kama da al-khinzir a bayan kasa amma tunda a cikin ruwa take ya halatta a ci haka kare na bayan kasa ba a ci amma in na ruwa ne za a ci kuma sawa'un an kashe a ciki ko kuma kamar yadda muka ce ruwa ya ja baya ya kashe a waje har ya mutu ya haɗu sahabbai akwai kisar sahabbai da wannan kifin al'ambar da suka ci wanda suka zo a gefen tekun maliya kusa da jidda suka same shi katin kifi watakila yar karamar post ce yar karamar whale ce irin wannan katuwar abin da katin kifin mai kama da jirgin ruwa domin cewa suka yi da suka samu wannan bayan sun yi kwanaki suna ci sannan suka yi guzurinsa har zuwa madina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ci daga ciki wato a haƙarƙarinsa ko da ke ba za a ce haƙarƙari ba ƙayarsa kenan za a ce guda biyu da aka kama wadda suke rufe masa kina wadda suke daidai wajen girjinsa da aka tsaye da shi mutum sai mutum ya haukar raƙumi ya fita ciki saboda kaga ba ƙaramin abu bane duk wanda ya san yake jin labarin wani wannan ba san alhud shine dai alhud katin kifi wanda yake haɗe mutane irin wanda ya haɗe annabi Yunus tun da ya karanta hadisin zai dauka ta ai wannan abin da suka samu kenan well suka samu saboda duk da kake su kantawa da cewa hakar karinta kawai har mutum zai iya hawa kan raƙumi ya mutu cikin sa to shi suka samu suka ci wanda wannan ya zamanto hujja akan cewa ba wai sai abinda akai su aka kama shi aka kashe shi a cikin tekun ba har ta wanda ya fito bayan kasa ya mutu kafin ya koma cikin teku din tunda asalin sa wanda yake ne a cikin ruwa in ya mutu shi ma naman sa halal ne za a ci ba buƙatar yanka kuma wannan ya nuna cewa kifin abin namun daji da suke cikin teku suke cikin ruwa ba sa buƙatar yanka kifi yana gare za ka iya jefa shi cikin mai eh za ka iya jefa shi cikin mai ya halatta ba sai ka yi tunda ba a yi masa yanka in ma ka kyale shi da kansa zai mutu baya buƙatar yanka baya buƙatar azzaka wannan hadisin ka'ida ne da malamai suka ɗauka waɗansu baya cikin sahihain yana cikin sunan amma malamai da dama sun inganta shi an tambayi imamu tirmidhi ya tambayi imamu bukhari kan wannan hadisin yace hadisi ne wanda yake ingantacce kuma wannan ya nuna cewar ruwan teku za a iya alwala da shi za a iya wankan ibada da shi kamar yadda yake ake iya yi da ruwan sama har ruwan ke daga waɗansu sahabbai suna cewa yin alwala da ruwan teku makruhi ne saboda sun ce wai akan teku yana kan a ƙarƙashin ruwan teku ɗin da ake gani akwai wuta a ƙarƙashinsa saboda haka idan mutum ya yi alwala da shi kamar ya yi alwala da abin da yake kan azaba ne to amma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hujja babu hujja ga maganar wani in ka saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya danganci za a samu in muka kai kitabu Said a cikin wannan littafin za mu ji ƙarin bayani dan game da abin da ya danganci abin da ya mutu a cikin teku na'am
wa hadathani an malik an ishaq bin abdullah bin abi talha an umayyah bint abi ubaydah bin fadwa عن خالتها صفحة بنت كعب بن مالك وكانت لها تبني أبي قتارك الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتارك دخل عليها فسقطت له وضوءا وجاءت حيرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي قالت فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليهم أو الطوافات قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على طلحة نجاسة
وانا حديثي نبي عوانا بابي نا روان الولاء شمعنا دا علاقة دا إل روان دا يتنشنت أي الولاء دا شيء Imam Malik ya rawaito hadisin daga malamin sa Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha wanda tarjumar sa ta gabata gare mu Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha dai daga cikin manyan malaman Madina wanda muka ce mahaifinsa Abdullah shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daren da akai cikin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya sa mu mahaifansa albarka a cikin raban da aka samu a wannan dare kisar Abu Talha al-Ansari da mai da matarsa Ummu Sulaim da danta ya rasu sai hakuri ta janyo hankalin mijinta har ya sadu da ita a wannan dare sai bayan ya sadu da ita ya ci abinci ya biya bukatarsa sannan tace masa ya nemi ladan hakurin mutuwar dan sa to sannan yaje yace sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tira tabanni tukuna ina cikin halin janaba sannan za ta ga mun bacin rasuwar dana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya sa muku albarka a wannan dare to daga cikin albarka shine kuwa ta da tashi haihuwa a tita haifi da ta tura Anas wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa masa dabino ya tauna dabino ya sa masa a saman bakin sa ya ringa tsosa sannan ya sa masa suna Abdullah to albarkacin wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sami ya'ya har guda 9 a wata riwayar guda 7 dukkanin su suka haddace alqur'ani suka zama to manyan malami daga cikin waɗannan ya'yan akwai Ishaq malami Imam Malik yana daga cikin ya'yan Abdullah ibn Abi Talha ya rawaito wannan hadisin an Humaidata binti Abi Ubaida ibn Farwa daga Humaida binti Abi Ubaida ibn Farwa wannan a cikin riwayoyin muwatta da cikin riwayoyin muwatta shine ya ambace ta da Humaida amma shine ya ambace ta sun ambace ta da Humaida amma shi ya haya Hamida yake ce mata Hamida binti Abi Ubaida ibn Farwa Abi Ubaida shine kunyar mahaifinta amma asali babanta shine wannan Ubaidata bin Rafi Ubaidata ibn Rifa'a bin Rafi saboda haka Humaida ce binti Ubaida bin Rifa'a bin Rafi shine sunanta wadansu ce mata Ubaidata binti Abi Ubaida su fadi mahaifinta da kunyarsa ita ce matar Ishaq saboda haka miji ya rido daga mata mijin shine almajirin matar ita ce malama kun ga yanda magabata suke da ilimi ba bar mata ba jidun miji ne fa Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha malamin malamai malamin Imam Malik amma shi kansa yana riwaya daga wajen matarsa to ya matarsa za ta kasance dole ita mata malamar malamai malamar malamai ce amma mun nan wajen kuma mu ba su so ake duk ilimin mace raina mata ake yi gani ake bata isa ba ce a wannan harka ce ta malamai ku shiru kar su shiga ciki to in ta samu sanin me gana ta shiga ciki to me zan ta zama to kallabi tsakanin rauna haka ya kamata al'umma me ya kamata ya kasance kuma koyaushe aka koma ga fahimta sahihiya ta addini sai an sami irin wannan a zamanin Shehu Usman ƴaƴansa mata irin sunana Asma'u malamai ne malaman malamai ne ya kasance tana ba da ilimi mutane maza manyan malamai suna zuwa soro suna daukan karatu a gidan sa daga cikin soro na cikin gida tana karatu ana daukan ilimi kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta kasance tana ba da ilimi ga sahabbai da tabi'ai to ita ma wannan Humaida tabi'iyya ce ba sahabiyya bace ita ce matar Ishaq kuma ana ce mata Ummu Yahya saboda Yahya shine dan su dan ta kuma dan Ishaq din an khalatiha Kabshata binti Ka'ab ibn Malik daga gogwanta wato yar uwar uwarta Kabshata binti Ka'ab ibn Malik ita ma Kabsha wannan tabi'iyya ce amma ubanta sahabi ne Ka'ab ibn Malik wanda kisar Uhud kisar Tabuk ta same shi wanda yana daga cikin guda ukun da suka ki tafiya bayan ba su da wani uzuri wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kaurace musu Ka'ab ibn Malik wa kanat Sahat ibn Abi Qatada al-Ansari tana karkashin wato matar ibn Abi Qatada Abdullah ibn Abi Qatada shi ma wannan ɗaya daga cikin malamai ne tabi'ai Abdullah ibn Abi Qatada al-Ansari to matarsa ce matar kan Abu Qatada ce ita Kabsha ta ruwaito أنها أخبرتها تبام حميدة وحميدة لاباري أن أبا قتادة شوى أبو قتادة الحارث ابن ربعي صحابي من زمان الله صلى الله عليه وسلم وقارث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجيك بدر باء أما يجيك أهد بسورة يقول إبعين من زمان الله صلى الله عليه وسلم بسورة يقول إبعين بدر يا رسول الشكرة تحمسين دا بيو باين هجرا من زمان الله صلى الله عليه وسلم يا دقيت كم متانا عن صراط دخل عليها Allah baka ta da dakala alaiha yazo mata yazo gidanta wannan ya nuna cewa kenan suriki ya ziyarci matar dansa suriki wato uba ya ziyarci gidan dansa kuma har surikarsa matar danta ta shike masa hidima fa take badlahu wudu'an sai ta zuwa masa alwala sai masa hidima to haka haka ya kamata abin nan mace kamar yanda za ta yi mijinta hidima haka ya kamata ta yi ma iyayen ta yi masurkanta ta yi masurkinta hidima kaga wannan baban mijinta ne abun kasa ga ya kawo ziyara sai ta tashi ta yi masa hidimar ta tsiban masa ruwan alwala ba ta kashi shi ya je ya kwashi ruwan alwalan da kansa ba ko ya ce zai alwalci to ga famfo can ta ɗauko ta kawo masa ruwan alwala to wannan aikin da ta yi akwai lada a ciki tunda yana daga cikin sila yana daga cikin silatul rahim yana daga cikin sada zumunta yana daga cikin kyautata zamantakewa fa ja'at sirratun litashraba minhu sai mage ta zo don ta sha daga cikin wannan ruwan mage inda dai aka an san dai mage ba mage tana daga cikin dabbobi wanda suke masu cin nama tana daga cikin asabo tana daga cikin dabbobi masu farauta masu fika wanda cinta bai halatta ba bai halatta a ci mage ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Khaibar ya ce abin harrama akli kulli dinabin min as-siba dukkan wata dabba mai fika mai hakorin fika kamar kare kamar zaki kamar damusa kamar mage dukkaninsu suna daga ciki suna da fika to bai halatta a ci ba dan haka mage tana daga cikin dabbobi da baka halatta a ci su ba to amma an wannan hadisin ya nuna cewar ya halatta ta shigo cikin gida a ringa harka da ita a cikin gida kamar yadda zai zo a ƙarshe inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fa asqa laha al-ina'a hatta tashrab sai ya karkata mata ƙwaryar alwalan dan ta sha daga cikin kwalbar daga cikin ƙwaryar ya karkata mata ƙwaryar ita magen fa qalat kabsha sai ta ce qara'ani anzuru ilayhi sai ga ina kallon sa qal ata'jabina ya ibnata akhi kina mamaki ne ya dan ya yar dan uwana wannan yana daga cikin talaqqufi da kyautatawa sai ya kira ta da sunanta ba sai ya ce mata ya ibnata akhi saboda mahaifinta Ka'ab ibn Malik dan uwansa ne na addini Ka'ab ibn Malik shi ma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka dan uwansa ne a addinance a sahabiyance shi ma sahabi ne kamar shi sai ya ce mata ya yar dan uwana wanda yake a cikin wannan akwai mulaqafa akwai tausasawa ya fi bisa a kira sunanta ga tsai haka don ya nuna kan cewar akwai kusanci tare da ita ba kar yayi ba mu yayin da ake yin kunya tsakanin shirki da surka ba a ce ma ba za a kira sunanta ba saboda haka amma sai ya kira ta da abin da yake hankalinta zai kwanta na'am fara'ani na'am qalat fa qultu na'am tace eh kwarai ina mamaki fa qala yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innaha laysat binajas innaha min at-tawafin alaykum aw at-tawafat ita ba najasa bace ballantana ta mai da ruwan ya zamanto najasa innaha min at-tawafin alaykum wa at-tawafat suna daga cikin ɗan gida suna daga cikin abubuwan gida at-tawaf shine mai hajji yatufu alaihim ghilmanun mukhalladun yara wanda suke masu dawwama su ne wanda za su rinka yi ma 'yan aljanna hidima 'yan samari wanda suke 'yan shekara 13-14 din nan su ne wanda za su rinka yi ma 'yan aljanna hidima ka gani shine yatufu al-tawaf a nan wajen ba shine an kira shi an yi kinaya da hidimar wato masu hidima a gida da tawafi saboda yawan shige da ficensu طوافون عليكم بعضكم على بعض هكا الله يصفنتا cewar yara da yara da suke zauna a gida da masu hidima in za su shiga wajen mutane in za su shiga wajen masu gida mai gida su izini lokaci guda uku ya ayyuha alladhina amanu yasta'dinkum alladhina malakat aymanukum alladhina lam yablughu alhulma minkum thalath marrat min qabli salati alfajr katin sallah asba وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة لوكشن دا كوكي يين باتشن رانا mutum ya ya cire kayansa ya zauna daga shi sai gajeren wando sai kamfai sai ɗan riga ko sai ɗan zani a lokacin ƙaidura kenan wamin ba'di salati isha da bayan sallar isha wannan a wannan lokacin su kansu ƴan cikin gida har su shiga wajen masu gida sai sun nemi izini a salatu auratin lakum amma sai Allah ya sifanta su cewa tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd wato kuka shige da fice su masu su yaran masu hidima ne gare ku suna shiga suna fita to nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta maguna da wannan sifar wato su ma kamar haka suke suna kamar ƴan gida ne da suke zaune tare da ku suke muku hidima bi ma'ana za su shiga su fita a koyaushe suke so saboda haka idan aka ce najasa ne kaga an takura ma al'umma idan aka ce maguna najasa ne akwai takura domin zai zama cewa kenan koyaushe suka je suka kwanta a jikin suka kwanta akan shimfiɗa ko suka kwanta akan tabarma ko akan wajen sallah sai an je an wanke kafin a yi sallah da shi to ka akwai takura tunda an ba su izinin su shigo su kuma ba hankali gare su ba in aka ce in aka ce su najasa ne akwai takura a cikin zai zama to akwai takura to kuma addinin musulunci ya zo ya kawo sauki ne ya dauke ta dukkan takura ga al'umma saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innaha laysat binajas ba najasa bace saboda a sauƙaƙa ma al'umma su rinka daukanta saboda kuma Allah ya sanya maguna suna da wannan suna da shiga jiki suna da shiga zuci daga mutum yana zaune mage ta zo ta hau kan cinyarsa ta kwanta shi kuma ya ta shafa ta yana jin daɗin wannan ba ta bata masa ba ko najasa za ta yi ma sai ta je wani waje ta kuya can za ta je ta yi najasarta to wannan yana daga cikin sauƙin addinin musulunci ba a ce ita wannan magen za ta zamanto najasa ce inda zai ta tsoma bakinta a cikin ruwa ba za a iya amfani da wannan ruwan ba da za a takura ma al'umma to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ita ba najasa bace ai ma'ana mai tsarki ce domin me domin tana jikinmu tana kamfara da mu ko yaushe tana tare da mu don haka ba zai yiwu a ce an maida ita najasa ba qala malik imam malik yace la ba'sa bihi illa an yura ala famiha najasa babu laifi ga wannan ruwan wato ruwan da mage ta tsoma bakinta a ciki babu laifi a alwalada shi sai dai idan an ga najasa a bakinta alal misali ta je ta yi dumu dumu da jini ko kuma aka ga ta je ta kama tsira ta yadda ɓeran ta taho ta tsoma bakinta a cikin ruwa to a nan wajen sai a yi hukunci da zahiri amma in ba haka ba za a yi hukunci da al'asul ne al'asul shi ne najasa wato koyaushe ana aiki da al'asul asalin abin da ya tabbata da asalin shari'a abin da ake da yaƙini da shi yaƙini shi ne cewa sarkatakka ce ba ta da najasa saboda haka ba za ka tashi daga wannan yaƙinin ba ka tafiya zuwa ga wani abu ka tafiya zuwa ga kishiyarsa sai in ka samu dalili dalilin shi ne in aka samu abbahir shi ne zahiri ka ga najasar a bakinta to a nan wajen sai ka tashi daga yaƙini kai aiki da abin da yake shi ne zahiri wani lokaci akwai lokacin da ake kaddamar da zahiri akan asr akwai lokacin da ake kaddamar da zahiri akan asr kamar alal misali idan ka je gidan cin abinci wanda a cikin kofunan ruwansu ana zuba giya a ciki to kaga al'asul in aka kawo maka kofi in ba ga wani dalilin najasa ba al'asul shine ka ce wannan ba shi da najasa al'asul yana da tsarki to amma wannan asalin ba za ka yi aiki tare da shi ba anan za ka yi aiki da zahiri saboda galibi kofin mutanen da ba su damu su sha giya a cikinsa ko su sha ruwa a cikinsa ba to ba tare da shi da cewa an taɓa shan ɗan sha giya to a nan wajen sai ka yi aiki da zahiri shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da aka tambaye shi a hadisin Abu Sa'alah bin al-Khashani cewa inna bi ardi ahli kitabi wa innahum ya'kuluna al-khinzir wa yashrabuna al-khamr afa na'kulu min aniyatihim suna shan giya kuma suna cin naman khinzir za mu sha ruwa mu ci abinci daga cikin kwanukansu da kwanukan shan ruwansu mazala sallallahu alaihi wasallam yace la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghayraha fabsiluha thumma kulu minha, kada ku ci a cikin, kada ku ci ko ku sha a ciki sai in kun rasa wani abu, amma in kun rasa wani abu sai wadannan to ku wanke sannan ku ci. Kaga an yi amfani da zahir ne, ba a yi amfani da galiba. Saboda idan ka je gidan cin abinci da ake shan giya sai ka ce a kawo maka kofin da ba a shan giya a ciki, kuma aka ce ai mu duk kofinmu muna iya zuba giya a ciki, to ka ce a je a wanke kofin kafin a zuba maka ruwa a ciki sai an wanke kofin. Ka gani nan wajen za ka yi aiki da zahir, ba za ka yi aiki da asul ba. Kowanne yana zuwa, ko malamai sun yi bayani wannan ka'idar a kowace da furo ɗinta. Akwai lokacin da ake aiki da asul, kamar wannan hadisi al-asul ake aiki da shi har sai an ga sabanin ta sai a tafi zuwa ga zahir. Akwai lokacin da ake aiki da zahiri kamar asul, saboda a lokacin nan galibi din ya nuna kan cewar abinda ake gudu nan najasa yana nan, yana faruwa kwarai da gaske. Don haka irin waɗannan suwar ɗin suna da kyau mutum ya san su, kuma malamai sun yi bayani a kansu. Al-Imam Suyuti a cikin Al-Ashbah wal Madahir, wannan ba'ir ya kawo surori masu yawa nasu. Ka'ida ce wanda yake malaman qawaid al-fiqhiyya suka yi bayanin ta. Wannan hadithin ya nuna, a cikin wannan hadithin ya nuna mana cewar ya halatta ai kiwon mage, ya halatta ka bar mage a gida kai kiwonta, amma dole a kula da haƙƙinta. Dukkan wani mai rai yana da haƙƙi, wanda idan ka hana shi haƙƙinsa Allah zai bi masa haƙƙinsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dakhalat imra'atun an-nar fil hirra rabatatha la hiya tarakatha la hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min hashash al-ath. Wata mace ta shiga wuta saboda mage, mage ke sababin shigar ta wuta. Saboda me? Ta kama mage ta daure, ta ki kawo mata abinci, ta ki sakinta ta je ta rinka cin kwarin kasa wanda za ta rinka ci daga ciki. Saboda haka dalilin wannan Allah madaukakin sarki ya mata hukuma. Kamar yadda kuma aka samu wata mata ta shiga aljanna saboda kare, ta zo tana jin mata ce wanda yake kilaki, wanda yanzu ake cewa mata masu zaman kansu, abinda mace ce kilaki, abinda watsasiyar mace ba ta kawo na aiki ba na alhaji karuwa dai kenan. Shi ne watakila da ana ga akwai yara ban san kilaki ba, watakila abinda ake nufi jini karuwa. To tana cikin tafiya kishirwa ta matsa mata, sai ta zo ta ga wata rijiya, sai ta zare takalminta almu, irin kamar an san irin takalmin yan kwana-kwanan nan, irin takalmin ruwa din nan. To shi ma irin wannan takalmin ne mata suke sawa a wannan zamani. Sai ta kira wannan takalmin nata, sai ta daure shi da mayafinta, ta zura a cikin rijiyar, ta buga da shi, ta kamfato, ta ɗebo ruwa ta sha. Tana cikin sha sai ga wani kare ya zo, harshensa a waje na ta lallaga, ta ce kai wannan karen ni ma irin kishirwar da yake tare da ni ita take damun ta. Sai ta sake ɗebo ruwan nan ta ba shi ya sha. Sai Allah ya gode ma aikin da take, ya gafarta mata dukkan zunubanta, ta shiga aljanna. Jikin ba ta taɓa wani aikin kirki ba, wato tsiya ce, amma saboda ta kiyaye haƙƙin dabba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ladanta. Sannan kuma a zo a ce musulmi ne za a yi ma burgadi kiyaye haƙƙin dabbobi. Sakan kafirai suna nan sun kafa ƙungiyoyi daban-daban wai masu kula da haƙƙin dabbobi. Wannan ɗan sarauniyar Ingila, Prince Charles, shi ne babban uban wannan ƙungiyar. Idan aka ganka ka shiga Ingila da fatar kada, sai a ɗaure ka, ka nema dabbobi a gaba, kana zuwa kana kashe su kana kama fatunsu. To kaga wannan sun wuce iyaka, kamar 'yan Indiya ne, wai saboda tsabar tausayi dabba ba za su hau dabba ba. Saboda tsabar tausayi ba wai masu bautar saniya ba. Akwai su irin mazhabar Mahatma Gandhi, komai a yi wato abin nan kar a cuci ko kar a yi abin kar a wahal da komai kar a cuce shi. Sun manta wannan su ne suka agani sun wuce iyaka wajen sun maida dabbobi din su zamanto waɗansu sun ba su wata martaba sama da martaba da Allah ya ba su, tunda Allah ya halatta mana ya hore su gare mu mu yi amfani da su, amma mu ba su haƙƙinsu kar mu azabtar da su. to addinin musulunci kenan bai tafi wancan bangaren ba na kan a tausaya ma dabbobi har ma kar a yi amfani da su kan inda Allah ya halatta a yi amfani da su ba a kuma ɗauki can bangaren ke ƙasar zuci da mugunta gare su ba a hana su haƙƙinsu a rinka azabtar da su kamar yadda waɗansu suke yi ta haɗa zakaru faɗa ko ta haɗa maguna faɗa suna kallo kawai to tunda suka yi ma ɗan adam ma haka me ba za su yi ba saka ƴan kokawa da ƴan dambe suna ta yi ma kansu gina-gina ana ta iho ana jin daɗi kana gani ana neman a halatta mutum wai akan wasa wannan wata irin zuciya ce da take da irin wannan abu to addinin musulunci tsakatsaki ne don haka ba za a gaya ma addinin musulunci tausayin dabbobi ba gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa tausaya ma dabba hanya ce da Allah zai isa ka a cikin aljanna ba kai wani aikin kirki ba Allah ya gafarta maka to don haka sharaɗin mutum ya aje mage ko wata dabba shine ya bata abincinta saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane mai rai da yake da hanta akwai sadaka yana da haƙƙi kuma in ka ciyar da shi kamar sadaka kake yi fi kulli dhati qabidin ratibatin sadaqa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowanne abu da yake da wato hanta da yake da rai to akwai sadaka in ka ciyar da shi in ka bata ruwa in ka bama magenka ruwa in ka bama magenka ruwa ka bata abinci kamar kana yin sadaka ne Allah madaukakin sarki zai baka lada to wannan ya halatta ya nuna cewa halal ne a kiwon maguna don haka kuwa dukkan abin da ya halatta a riƙe shi a mallake shi ya halatta a yi cinikinsa ya halatta a sayar shi ya halatta a sayar da shi haka za ka iya sayar da mage za ka iya sayan mage ko mutum zai iya yin gona ta maguna mai ta kiwonsu kyawawan maguna wanda ba a samun kamar su ya je ya sayar ya halatta hanya ce ta neman kuɗi to kare ba bai halatta a cinamansa ba don bai halatta a sai da shi ba amma ya halatta a riƙe shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana rukhsa akan karan abin nan karan da zai yi gadi karan gadin gona ko gadin awaki abin nan koki abin nan ko kuma karan farauta su ne karnukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta mana mu amfani da su amma duk da ya halatta mana mu amfani da su shi nan bai halatta a ci timininsa ba bai halatta a ci kudinsa ba ka je ka sai da kare ka je ka siyo abinci ka ciyar da iyalinka bai halatta ba wannan haramun ne kake ci ko ka dauko karnuka ka yi kiwon su bai halatta ka ce za ka je ka dauko abin nan ka je ka dauko kare ka hada shi da siyaki ka fitar da irin karnukan yan sanda din nan dan ka je ka rinka sayar ma da yan sanda idan kai wannan bai halatta ba ka kyale yan sandan su je su wannan da kansu inda suna bukata su je su amma dai musulmi kar ka shiga cikin wannan tijara tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana naha an abin nan a akli kudin kare haramun ne amma banda kudin mage saboda daga cikin wannan hadisin kuma ya nuna cewa ita mage ba najasa bace don dalili ko shine cewa sauran in ta sha ruwa ta bari abinda ta bari ne ruwan da ta sha ta rage wannan ba najasa bane za a iya sha za a iya amfani da shi wajen alwala za a iya amfani da shi wajen wanka amma idan ya zama cewar aka ga najasa a bakinta to wannan shine abinda Imam Malik ya faɗa kan cewar a nan wajen sai a tsaya a gani ba wai daga ka ga najasar a bakinta shikenan sai ka ce ruwan ba za a yi amfani da shi ba a tunan wajen zai koma wajen khilafin da muka faɗa wajen maganar jumhurin malamai maganar Imam Malik shine cewar idan ruwan ya ɓaci ya jirkita ko a launinsa ko a ɗanɗanonsa ko a warinsa da wannan najasar da take bakinta to shikenan ba za a yi amfani da shi ba amma in bai canza kamar sa ba in yana nan yanda yake bai canza ba sai kai amfani da shi duk da ba shi da yawa sauran malamai kuma suka ce a in dai kaɗan ne in dai aka gane najasar to ba za a yi amfani da shi ba amma a sahihi shine maganar Imam Malik saboda hadisai da suka nuna da suka nuna hukuncin haka amma wannan yana ɗaya daga cikin hujjar da ake bin cewar dukkan halitta masu rai dukkan dabbobi ba najasa bane sai wanda aka bayyana najasar su da nassin alqur'ani كما الخنزير الخنزير الله يا بن يا بن يا نفسي أكن شوا إنه رجس شوا شين جتني دوني دونك إمام مالك جتني أكن شوا ديت كان دبو ديبا نجس أبني حتى كريم أوزي إمام مالك بان نجس أبني أكتم إمام مالك شوا يا ذاك كارو تو حديثي شوا مزع الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا كريم يسون يبكيو تأجكن روا أجكن دروا كما إذا كنت قريا خوينك جسوا بكي sai daga cikin wankewa sai bakwai din ya zama dudar turkaya to inda ba na jisa bane kare zambi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a zubar da ruwa sai imam malik yace a ai ni ban yadda riwayar a zubar da ruwa ba ni ba koyo a zubar da ruwa ba amma na rawaito a wanke kuma wankewar wannan abu ne wanda yake ba ma'qulul ma'na ba wannan ibada ce kawai shi sai aka ce mu wanke da ma aka ce mu wanke din ba ce sau uku ba sai aka ce sau bakwai wannan shine hujjar imam malik dalilin sa ku shine cewar kare an kyale shi zaman to cikin ɗan gida kuma daga kamar yanda aka ce magi suna daga cikin aqawatin shi ma na daga cikin aqawatu kuma kare an kyale shi je ya farauta idan ya je ya kamo idan far idan kare ya je ya farauta ya kamo zomo ko kurege idan ya zo kai zaka ta in zo man ya mutu in dai ka tura karen ka ce bismillah yayin da zaka tura shi karen ya je ya kama zoman har ya kashe shi yana zuwa kai ta da zomo zaka kace abin ka baka bukatar ka yanka shi kama shi da yayi da bismillah da kai shine yankan sa to kuma ba a ruwaito kan cewar inda karen ya daka shi ba sai ka wanke da ruwa inda bakin ka inda na jasa ne sai a ce sai ka wanke da ruwa amma ba a ce ka wanke ba sai a ce kawai kai ka yanka abin ka kace wannan shine hujjar imam malik saboda haka abin nan ya tafi akan cewa dukkan wata dabba ba na jasa bace tsahira ce sai dai wanda na dalili yazo a cikin alqur'ani shine al-khinzir amma sauran malamai ba su ga imam malik wajen kare ba jumhur malamai sun tafi akan cewa kare na jasa ne kuma suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta a aje kare saboda ana bukatar sa amma saboda duk da ana bukatar sa akwai karhanci ba a san a aje shi shi yasa ne ma idan ba da dalili ba bai halatta a ajiye shi ba shine dalilin guda uku din da aka ambata in ba wanda wannan dalilin ba za a aje kare ba in ko mutum ya aje kare ba da ɗaya daga cikin wannan dalilan ba dan ya aje shi ya zama to kamar ɗan gida kamar wanda zai rinka shafa shi kamar yadda ake aje mage to in da wannan dalilin ne a kulli yawmin dukkan rana za a rinka a cikin ayyukan da yayi sai bayan an je an kai an shigar da aikin sa cikin ledar mala'iku an cike wajen credit ɗinsa to sai kuma a zo can wadaya wajen debit sai a zartare daga cikin ayyukansa tirat kullum za a zartare rantsari ke fa tirat kashi babba na ladan za a rinka zartarewa saboda ne kawai saboda ya aje kare saboda haka ne ma dan haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta akan idan mutum ya bari hakari ya taba masa abinci ko ruwa to yace ya zubar da abincin ya zubar da ruwan kuma sai ya wanke kwanan sau bakwai dan a tsananta mana dan har ma mu ce kai ba ma bukatar karan mu saki shi saboda kamar ana nuna karhancin a aje kare din domin akwai illolin aje kare saboda akwai abin nan a maganar cewar mala'iku ba sa shiga ɗakin da yake akwai kare ba sa shiga ɗakin in akwai kare a cikin sa mala'ikun rahama mala'ikan jibril ya zo ya kwana da kwanaki baya shiga ɗakin Aisha saboda ne domin a ce akwai wani ɗan kukuyo a ƙarƙashin gidan nana Aisha na Hassan ibn Ali ibn Abi Talib yana wasa da shi sai ya bar shi a cikin ɗaki mala'ika shi bai shiga ba to saboda haka ya zamanto cewar suka ce to dan haka kare an nuna makruhi ne a zauna tare da shi saboda akwai ainihin sa najasa ne to amma wannan duk dalilan ba zai kore maganar Imam Malik ba kan cewa kare yana da tsarki sai dai kuma din makruhi ne mutum ya ajiye shi in ma ya ba ma ya in ma baya cikin waɗannan guda uku haramun ne to shi yasa ne ma har aka ce to mutum ya aje kare kuma fa a cikin gida domin gadi tunda baya cikin ajewa cikin gida an ce mai gadin gona da mai gadin awaki a wajen kiwo da na farauta a ce na gadin gida ba sura ga riwaya biyu ce daga wajen imam nassin imam malik shine cewa ba za a aje kare ya gadin gida ba amma daga cikin almajiran imam malik suhnun yace ai da Imam Malik ya ga abinda barayi suka yi a wannan zamanin da ɗan a zamanin mu a can zamanin su kullun take da yace da Imam Malik ya ga abinda suka yi da sai yace ko da mutaki ma ya halarta haji ka ba kare ba sai raka malamai daga baya malamai masabar Imam Malik suka ce ya halarta aje kare domin kiyasi akan karan da yake gadin awaki da karan da yake gadin kayan noma domin kowanne daga cikin su dukiya ne to kamar yanda to gida ma ku dukiya ne ba ma dukiya ba sai akwai rai wanda kare din zai amfani domin ya da amfani da shi domin a tsara rai a tsara dukiya to kuma yanda aka halatta a tsara dukiya a can bajin nan ma ya halatta ai sai malaman sauran malaman mazhabin Imam Malik suka saba ma asalin sa domin shi Imam Malik asalin sa shine cewa idan aka yi ruksa to na ruksar kawai ita ta tsaya ba a kiyasi akan ruksa rubutar abubuwa guda uku ne shi ba za ka yi kiyasi a kanta ba wani abu wanda ya kamata wannan kace ita baka bata wannan hukuncin a wajen Imam Malik ba a haka to amma a nan wajen sauran malaman mazhaban su sai suka saba da shi saboda shiddatul haja matsalancin matsalanciyar bukata sai ta sa malamai muta'akhiru suka rinka fatawa da yin haka yana nan wannan mai yara ya kawo sabanin a cikin sharhin sa na tunfa wajen babin rashin halaccin cin tumulin kari yayin bayanin harin maganganun sufunun da sauran malaman mazhabar Imam Malik akan cewa alhajja ita ce ta sanya akai haka na'am
في جمع عمرو بن العاص حتى وراه حوضا فقال عمرو بن العاص لشارب الحوض يا صاحب الحوض انت من بحوضة السباق فقال ابن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباق وتغلب علينا
ونن أثر نيرك سيدنا عمر بن الخطاب وعند مكتشيدا مع إمام مالك madhabar ya gina ta akan fatuwoyin sayyidina Umar to kaga bayan ya kawo hadisi marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya karfafa shi da fahimta ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fahimta sayyidina Umar domin aikin sahabbai shine mafi kyawun fassara ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda alqur'ani fassara sa shine alhadith to hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an kai neman fassarar sa shine kaga fahimtar sahabbai ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Malik ya rawaito wannan hadisin daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari malamin sa wanda yake shima mun karanta tarjumar sa daga Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith al-Taymi Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith al-Taymi wanda ya rawaito hadisin innamal a'malu binniyat daga Alqama daga Umar ibn al-Khattab shima yana daga cikin malaman Madina manyan ira daga cikin tabi'ai kuma tsika ne wajen malaman hadisi an Yahya ibn Abdurrahman ibn Hatib daga Yahya ibn Abdurrahman ibn Hatib ابن ابي بلتاء حاطب ابن ابي بلتاء كاكنسا شيني daga cikin ahlul badr wanda ya rubuta takarda yake gawa kafiran maka sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kawo musu hari wanda har sai dina umar yace zai fara kansa domin ya zama munafiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace saboda ni baka san cewa Allah yace ga mutanen badr duk abin da za su yi su aikata ba ya gafarta musu har abin nan dan bawan hafiz yazo yana cewa manzon Allah ya rasulullah wallahi hatib dan wuta ne yake kariya kake manzon Allah yace masa kazab kariya kake yace yayi yaje yakin badar kuma yaje yayi bai a cikin shibiya saboda haka ba zai shiga wuta ba to wannan jikin sa ne Yahya ibn Abdurrahman ibn Hatib anna Umar ibn al-Khattab kharaja fi rakbi Umar ibn al-Khattab amirul mu'minin ya fita a cikin wadansu jama'a mahaya fihim Amr ibn al-As cikin su akwai Amr ibn al-As Amr ibn al-As as-Sahmi ɗaya daga cikin duhatul arab manya-manyan masu dabara Allah ya ba dariya ne ana cewa idan ba za a zo a kulle shi a cikin ɗaki ya rasa hanyar da zai yi sai hanya ɗaya kawai za a yi to shi zai iya tunanin hanya ɗari da zai iya fita daga cikin ɗaki ya iya gwani ne shi yasa lokacin da aka tashi za a yi sulhu tsakanin sayyidina Ali da Muawiya lokacin da aka rinka yi shi Amr ibn al-As yana tare da Muawiya ya musulunta lokacin Hudaybiya a shekara lokacin Hudaybiya ya musulunta yana tare da Muawiya aka tashi wa za a aika Sayyidina Ali ibn Abbas yace ma Sayyidina Ali ka tura ni domin wanda zai zo a janibin Muawiya Amr ibn al-As wanda ya shahara daga cikin duhatul Arab wato masu kaifin hankali da iya kaigi da sanin dabarar zaman jama'a da iya siyasa a cikin Larabawa ya su hudu ne da ba Amr ibn al-As da Muawiya ibn Abi Sufyan da Ziyad ibn Abihi da kuma Mughira ibn Shu'ba su hudu ne duhatul Arab shi Muawiya an ce saboda wato hakuri yana da hakuri da hangen nesa sai wato ya tashi da gaggawa wajen yin abu saboda haka in ya tashi shiri da aka samu shirin sa mun kan yi shi kuma Mughira ibn Shu'ba saboda abin nan kaifin hankali yana da kaifin hankali da daba abin nan yace ba taba yi masa ba taba yaudarar sa ba a rayuwa sai wani saurayi wani yaro bawa shi ne ya taba yaudarar sa amma shi ya fi karfin kai masa dabara a rayuwa kuma shi da taba tuna wanda yake yayi masa wayo yayi abin da yayi masa wayo ba saboda in wayo ne karta san karni yace sai wani yaro dawa shi ne ya masa wayo sai da kullun ya ganshi ta yake jiyata kusa abin da ya masa yana neman aure Mughira ibn Shu'ba yaga wata yarinya kikkiawa yana neman aurenta shi kuma yaron yana son wannan yarinyar sai dai ya samu Mughira ya gaya masa yace ya ayyuhal amir inna la tasluhu lak ke abinan komanda ai wannan bata dace da kai ba yace saboda ni naga wani mutum yana sumbantar ta yace to lalle ko wato ba asifa ba ce ba mai kama kanta ba ce sai ya rabu da ita sai dai an ce wannan yaron ya aure ta sai dai an ce ya aure ta sai ya kira shi yace masa yanzu kai ka je ka aure ta bayan abin da ka gaya min a kanta yace ai wallahi yace ya ayyuhal amir ban maka ƙarya ba yace na ga ubanta yana sumbantar ta ubanta ne yake sumbantar ta to shine kullun idan Mughira ya ganshi sai ya ci ya tsaya ce wai gashi duk wayansa yau an yi maka wayo shine ai wato tabiyar haka Allah yake haqqun 'ala Allah Allah yartafi a shay'un min ad-dunya illa wa ba'ahu duk wani abu wanda yake yin suna yin sama a wani abu na duniya to Allah sai ya yi kasa da shi sai ya kawo abin da duniya mata iyakarsa shi ma nan yana tsammanin cewa wanda yake shi wayo sai Allah ya kawo wani saurayi wanda ba akan kowa ba ba kowan kowa ba bawa ne ba sai ya dauke abin da yazo ya masa wayo a to shi Amr ibn al-As shine ya kasance tare da Muawiya to yana ya shahara a cikin rikin duhatul Arab sai Abdullah ibn Abbas yace ma Sayyidina Ali domin an ce a tura Abu Musa al-Ash'ari mutum ne daga Yemen saboda waɗanda suke cikin tare da sojojin Sayyidina Ali sai suka ce an ne za a tura ba Quraishi ai ba Quraishawa ne kai suke tare da shi ba akwai sauran wasu mutane a zo a tura wani wanda yake shi ma dan wata jama'ar a tura daga cikin waɗanda suke daga cikin abinan al-Qahtaniyun daga cikin sun ce daga cikin Ansar saboda al-Ansar asalin su Yamanawa ne shine aka tura Abu Musa al-Ash'ari sai Abdullahi ibn Abbas yake masa Abu Musa al-Ash'ari mutumin kirki ka hada shi tare da Amr ibn al-As ka tura ni ni in je in samu Amr ibn al-As ibn Abbas saurayi dan yaro ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta shekara ta 15 Amr ibn al-As ko babba ne dan sama ya girma Abdullahi ibn Abbas dan Abdullahi ibn Amr ibn al-As ya girma Abdullahi ibn Abbas amma ibn Abbas saboda albarkacin addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kai fanki da yake da ita yace wallahi ba zai kulla wani abu ba sai na kwanci ba zai kwanci wani abu da na kulla ba sai na sake daura shi wato ina tsin ta baya da baya duk abin duk makircin da yayi zan warware shi to Amr ibn al-As ya shahara da wannan yana daga cikin yace da kafin ya musulunta da wanda ya tsana a rayuwarsa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma bayan ya musulunta ba wanda yake so a rayuwarsa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma saboda kwarjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a ce ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane ya sifanta shi ba saboda ba ya iya kura masa ido ya kalle shi sai dai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai da kai sai dan kalle shi yana so ya cika idansa ya cika zuciyarsa da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda kwarjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake masa sai ya zamanto ba ya iya ba ka san idan soyayya ta soyayya sai kuma kwarjini ne saboda tsananin soyayyar sa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cin kwarjini yana ganin kwarjini sa baya iya kallon sa shine ya bude masa kuma ya zamanto gwamnan sayyidina Umar a Misra ya zamanto gwamnan sayyidina Umar a Misra har sayyidina Umar ya rasu shine gwamna a Misra dan sa Abdullah ibn Amr ibn al-As ya musulunta kafin shi yana daga cikin manyan sahabbai shi Amr ibn al-As da ya zo mutuwa yake cewa ya kasance a cikin hawa biyu a rayuwarsa hawan farko lokacin da yake cikin kafirci yake kiyaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yana cikin waɗanda aka tura daga cikin Qurayshawa su je su ce Najashi ya koro sahabbai da suke hijira zuwa wajen Najashi yana daga cikin jakadun Qurayshawa shine yake zuwa wajen shine yaje wajen Musailima al-Kazzab Musailima ya ga masa abunto sura ta yace an yi masa wahayi Abdul Amr bin Abi ce wallahi kai ma ka san na san ƙarya take ya ga masa yace to a da yana cikin kafirci yace inda ya mutu ya tabbatar shi dan wuta ne yace sannan mataki na uku yace hawa uku ne yace rayuwarsa mataki uku ne mataki na farko ya san tabbas da ya mutu yana cikin wuta mataki na biyu lokacin da yazo ya yi imani suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna fita jihadi yace ya san da an kashe shi yayi shahada a wannan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ko wata yana cikin aljanna to amma bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun zo mun shiga cikin abubuwa wato shine abubuwa da suka zo musu na fitin tuno tsakanin sahabbai na yaƙe yaƙe da ake tsakanin sahabbai tsakanin sayyidina Ali da Muawiya da kuma daukan da kuma zamantowar su sun karbi sha'anin mulki saura ke ce ina jin tsoro me zai same ni in na sadu da Allah amma ina kaunar hijira ta da ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jihadi na da ne tare da shi zai zamanto mun a abinan wato zai zamanto abin ceto gare ni a wajen Allah madaukakin sarki sannan yace idan na mutu ku rufe ni sannan ku tsaya a kaina ku yi addu'a gare ni gwargwadon yadda za a yanka raƙumi a raba ramansa wato ku daɗe iya daɗewar da za a iya yanka raƙumi a raba namansa wato saboda lokacin ne mafi tsanani ga wanda ya shiga kabari dan lokacin ne za a yi masa tambaya shi yasa an rufe mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa istaghfiru li akhikum wa sallallahu lahu thabata fa innahu al'ana yus'al ku nema ma dan uwanku gafara ku roki Allah ya bashi tabbatar imani domin yanzu ne ake masa tambayar kabari to shi ma Amr bin al-Az ya zo mutuwa yayin wannan wasiyar yace a tsaya akan kabarin sa gurgudan yanda za a yanka raƙumi a raba namansa ane masa addu'a Allah madaukakin sarki ya gafarta masa to Amr bin al-As kenan shine yazo yana cikin jama'ar sayyidina Umar hatta waradu haudan sai suka zo wani tafki qala Amr bin al-As sai Amr bin al-As yace ma sahib al-haud yace ma mai tafkin ya sahib al-haud ya kai mai wannan tafki hal qaridu haudaka as-siba namun daji suna zuwa su sha ruwa daga cikin wannan tafkin naka faqala Umar ibn al-Khattab sayyidina Umar nan da nan sai dumbur ya fada yace ya sahib al-haud ya kai mai wannan tafkin la tukhbiruna karka gaya mana ba ruwan mu da wannan fa inna naridu ala as-siba'i wa taridu alaina domin muna zuwa wajen da dabbobi suka sha ruwa mai amfani da ruwan su ma kuma su zo wajen da muka sha ruwa muka yi alwala yi amfani da wannan ruwan wato muna shiga muna amfani da tafki daya da mu da su baki daya in kuma sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mun kasance muna yin kaza in ya daukaka shi zuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani sabani kan cewa wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ba yadda za a yi sahabbai su wani abu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani ko ya sani mubasharatan ya gani ko kuma Allah ya sanar da shi da wahayi wanda in ba daidai bane sai wahayi ya sauka ya hada su shi wannan abu kaga kamar ra'ayi alimallahu annakum kuntum taqtuluna anfusakum fataba alaykum da lokacin in mutum yayi bacci da daddare in ya farka a daren azumi ba zai kusanci matarsa ba ba zai ci abinci ba to amma suna yi Allah ya san haka kaga sai Allah ya saukar da alqur'ani ya nuna kan cewa su daina haka ya saukar da qur'ani ake musu ruksa aka halatta musu amma da a farkon azumi idan mutum yayi azumi yayi wasa bai ci abinci ba bai kare azumin sa ba har ya kwanta yayi bacci to ko ya tashi ba zai ci abinci ba ya soma azumi kenan zai ci abinci matsawar bai bacci ba to abin yayi tsanani har sai ya zama to kan cewa sayyidina Umar wata ran yaje ya samu matar ya kwanta ya bacci ya farka bukata ta taso masa yaje ya abin ya afka ma matarsa sannan yazo yace manzo Allah ya ce ya Rasulullah ga abin da ya faru zai to sai Allah ya saukar da alqur'ani to duk abin da sahabbai suke in sun daga shi zuwa ga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai sani da alqur'ani ko kuma su da kansu din su je su fada to amma idan suka ce mun kasance muna yin kaza ba su daukaka abin ya zuwa ga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan ba a dangana shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba marfu'i bane mauquf ne ya wato aiki ne na sahabbai wanda yake aikin sahabbai da madanganun sahabbai wannan waɗansu malamai suna ganin su hujja waɗansu malamai suna ganin su babu hujja sai a maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai ya nuna cewa kenan ruwa idan najasa bata bayyana a cikin sa ba to dahir ne yana da tsarki za a yi amfani da shi kuma kan cewa dabbobi ko duk namun daji ne ba najasa bane babu najasa tare da su sannan kuma tambayar abinda ba a bukatarsa ba a da bukata gare shi wajibi ne a inkarin kaga shi ta sayyidina Umar ya inkarin tambayar Abdullahi Amr ibn al-As yayi tambaya wanda yake ta babu bukatarta dan ne dai dai tambayi cewa namun daji suna zuwa sharuwan wannan tafke babu bukata domin ko suna zuwa sharuwan in dai babu najasa a ciki za a yi amfani da shi saboda haka babu bukatar addu'a za ta zamanto tana daga cikin tsannoi tana daga cikin abin nan tambayar kafa wanda ba a so ai in kuma mutum ya ji kamata yayi ai inkari musamman in aka zo a majalisin ilimi haka ya kamata ɗaliban ilimi su kasance wanda zai yi tambaya wanda bata dace ba kamata yayi masa inkari malami ko sauran ɗalibai su masa inkari saboda gashi nan sayyidina Umar yayi ma Amr ibn al-As inkari domin ba shi yace masa karka wannan tambayar ba amma sai yace masa ake tambayar karka bada amsa karka fada domin yayi inkari akan wannan tambaya wanda yake babu bukata gare ta na ba shi da amfani to wannan dai shine hujja a cikin wannan hadisin kan cewar kaga ya karfafa fahimtar ya karfafa cewar hadisin da yazo mage hadisin kamshi hadisin Abu Qatada na cewa mage in ta sha ruwa bata bata ruwa to ba mage kadai ba har da sauran namun daji dan sun zo sun sha daga cikin ruwa kamar ruwa na tarki saboda girman sa in ma bakin su da jini dumu-dumu a jiki idan sun tsoma bakin nasu saboda rayuwar tafkin wannan jinin zai zagonye a cikin ruwan saboda haka ba zai tasiri a kansa ba wa'annan abuwa sun muryawanci sai dai za mu ci su kamar labaru ne saboda mu Allah ya wadata mu da ruwa yanzu saboda haka hukunce-hukuncen ruwa bai da yawa ba amma abin nan jaban fikin sun yawaita da wa'annan hukunce-hukunce saboda ruwan ba samuwa yake ba da har in shekaru kaɗan da suka wuce ruwan ba isasshe ba ne a da sau da ta dole ne a san menene hukuncin Allah don game da irin wannan ruwa din amma muka yanzu abin nan zuwa za ka yi kawai ka buɗe famfo sai ruwa yanzu zo in akwai ruwan famfon ke nan a wajen ku na'am
muhaddathani anna abdullahi bin umar kana yaqul إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضؤون جميعا
wannan hadith din Imam Malik ya rawaito daga malamin sa Nafi Maulana Abdullah ibn Umar daga Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kana yaqul ya kasance yana cewa in kana rijalu wan nisa in wannan in mukhaffafa min al-thaqila ce wanda ake kaddara sunanta damirush sha'an الرجال والنساء ماذا دمات sun kasance fi zamani rasul fi zamani rasulullah sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yatawabbauna jami'a suna alwalatare suna alwalatare wannan malamai suna da waqfa a nan wajen kace suna alwalatare maza da mata duk tare zaka ce la'alla yana nufin wato miji da mata wato maza da miji da mata sun kasance sai su alwala tare kamar yadda aka ruwaito Aisha radiyallahu anha tana yin wanka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kamar yadda riwayoyi waɗansu riwayoyi na wannan hadisin suka nuna kamar yadda zo a cikin Bukhari a cikin tabti ne a cikin haud ne babba maza da mata za su zo na sahabbai to aka ce amma wannan kafin hijabi ne kafin a saukar da ayar mata su tsara kansu idan za a zo ayi alwala tare dole za su bayyana abinda aka bai aka umarce su da wajibi su sirke shi za su bayyana dantsan su za su bayyana kafar su wanda yake wajibi ne su Allah ya ce wala yajibu zinatahunna illa ma bahara minha kada su bayyana adan su sai abinda ya bayyana kuma an fassara abinda ya bayyana din alwajhu wal kafan fuska da tafiha hannu guda biyu amma duk sauran bai halatta mace ta bayyana ma wani ba inda waɗanda aka ambata a cikin aya ba illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihinna idza tashbi zuwa karshen aya to su kanan duk ba ta ciki to saboda haka sai malamai suka ce wannan ya nuna ai a zamanin manzon wato kafin a saukar da hijabi ne amma bayan an saukar da hijabi sai a dauke shi akan cewar kenan kamar maza da mata wato namiji yana iya yi tare da mata sai yana iya yin alwala amma a farkon musulunci haka suke abu na biyu shine kafa hujja da aka yi da wannan hadisin cewar hadisin da aka ruwaito na Hakim Ibn Amr al-Ghifari cewa idan mace tayi amfani da ruwa to kada mutum ya zo ya amfani da sauran ruwan wajen yin alwala ko wajen yin wankan janaba haka zalika idan namiji ya amfani da ruwa wajen alwala ko wankan janaba kada mace ta zo tayi amfani da wannan ruwa sai dai su yi tare wal yaghtarifa jami'a sai aka ce to ai ya fice ras jami'an din indai za su tafi ruwan tare kowa yana alwala da sauran ɗayan ne tunda indai za a zo su yi wanka tare lokacin da shi namiji ya sa hannunsa ya ɗiba ya wanke kansa to wannan ruwan da ke ciki wanda ita matan za ta sa hannunta sauransa ne tunda ya riga ya fara alwala ya fara abinda ya yi amfani da wani daga cikin ruwan wajen wankan janaba duk da bai gama wankan da baki ɗaya ba amma abin da ya bari da ya wanke juz'i saura ne na wankan tsahara da yake yi to haka zalika ita ma in ta ɗebo ta kurara a jikinta yayin da ta gama kurara ta ɗauki hannunta idan namiji ne zai sanya hannunsa ya kamfuta shi ma ya yi amfani da sauran ruwanta saboda haka wannan sai suka ce wannan hadisin na Abdullahi ibn Umar ya nuna cewa kenan babu laifi dan mutum namiji ya yi amfani da sauran ruwan alwalar mace ko ruwan wankanta haka zalika ma mace babu laifi ke amfani da sauran ruwan namiji ko sauran ruwan mace to sai suka dauki hadisin Hakim Ibn Amr al-Ghifari akan cewa ya zo ne ta janibin nuna abin da yake shine mafi falala mafi aula idan mutum indai za ya fi ka je kai alwala ko kai wanka da ruwa sabo indai ba za kai alwala tare da matar ba kai amfani da ruwa sabo bisa kai amfani da sauran wankanta ko ita ce amfani da sauran wankanta wato abin nan wankanka amma idan kai ya halatta amma tare da karhanci da haka malamai suka hada tsakanin hadisan guda biyu wanda yake shine abin da yake jumhurin malamai suka tafi da Imam Ahmad shi Imam Ahmad ya tafi yana nan akan cewar mace in dai kai wanka da ruwa to namiji ba zai alwala da shi ba zai wanka da shi ba sai dai kawai a halin alwala ne kawai ya rusa shi dai daga cikin hujjan jumhur amma wannan hadisin da maimuna akwai magana akan sa wadansu malaman hadisin ba su inganta shi ba duk da yake cikin sahih muslim dan haka al-asl a wajen ruwa shine yana da tsarki dan haka Allah madaukakin sarki ya halice shi dan haka sai abinda musulmi suka hado akan cewa najasa ne to shine za a dauka akan cewa najasa ne mumini kuwa ba najasa bane dan haka idan ya sanya hannunsa a cikin ruwa ba zai bata ruwan ba ya mai da shi najasa mace da namiji duk ɗaya ne a nan wajen dan haka bai kamata a tsananta ba musamman ga wannan hadisin na Abdullahi ibn Umar shi yasa da aka tambayi Abdullahi ibn Abbas akan alwala da sauran ruwan alwalan mace, yace hunna alqatu bananan wa atyabu riha, sun fi taushin jiki kuma sun fi kanshin jiki, mata sun fi kula da tsaftar jikin su bisa maza. Saboda ka indan kyama ne ko indan kuna ganin indan ana ganin cewa mace in kai amfani da ruwa za ta bata ruwan daukar ta tana da karfi ko wankan haila da kai wato najasa tana da karfi rashin karfin haila yana da karfi yana da karfi. Ibn Abbas yace hunna alfaqu abanana abinnan hannun su yafi sauki saboda ka sun fi tsantsi ne wajen ɗiban ruwan kuma sabon namiji garam 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 yake komai cikin gaggawa su kuwa komai a sannu a sannu. Wa atyabu riha sun fi karshin jiki sun fi tsafta sun fi maza tsafta mata sun fi maza tsafta wannan sananne ne. Wannan jawabi ne na Ibn Abbas akan cewa shi a wajensa kowane hali ya halatta ayi amfani da ragowar ruwan mace, wanda yake kuma wannan shine maganar Zaid bin Thabit da jumhurus sahabatu wattabi'in illa Abdullah bin Umar yace in tana da janaba ko haila shi yana ganin makruhi ne a amfani da sauran ruwan da sai amfani da shi. Hada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Idan kare a bisa yanda abin da muka rinjayar wanda yake shine kaurin Imam Malik ba na jasa bane, don haka dan kare ya zo ya kwanta a shimfidar sallar mutum ba sai ya wanke shimfidar ba, ko a bisa kauli da najasarsa da cewa najasa ne, in ba su ma wajen malaman da suka ce najasa ne, yawunsa ko gumunsa shine yake zai zama to najasa. To shine idan ya zo ya kwanta yawunsa ya kwarara a kan shimfidar ko gumunsa ya kwarara ka ji danshin gumunsa a kan shimfidar shine za ka wanke. Amma idan ba wannan bane ko dai ya zo ya shafa jikinka wannan babu wani abu. Wannan ba hatta waɗanda suka ce najasa ɗin ne, amma a bisa ƙaulin ma ƙaulin Imam Malik na cewa ba najasa ba ne, ko yawun nasa ne ko guminsa ne ba zai zama to najasa ba. Na'am. Dan saboda sami inuwa a wannan sun yi makansu wanda ya jinkiri da shiga sabon farko ba saboda wani dalili yana gudun rana ko matsuwa ko makamancin wannan ya fawace makansa farala mai yawa, don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutane sun san faralar da ke cikin sabon farko sannan aka ce ba za su zo wajen sabon farko din ba sai sun yi ƙuri'a don saboda kwaɗayin a samu wannan falalar. Shi yasa ne abin nan sahabbai suke kwaɗayin zuwa su sallah a sabon farko saboda abin da ke ciki na falalarsa, amma mutum ya zauna a ƙarshe sai an zo an za a tada sallah sannan ya zo ko ina ya samu ya sallah baya kwaɗayin ya zo sabon farko gashi ya zo kuma masallaci a lokacin da ya dace din, wannan rashin sanin falalar ne zai sa shi ya haka, kuma in ya sani kuma yake haka to yana sake ne da falala. Shi ne ai kafin nan Imam Malik ya yi maganar wanda ya manta farilla yace dole sai yayi sannan ya sake sallarsa. Amma wanda ya manta sunna to abin nan ba zai sake alwalar ba, sai ya wanke shi yayi wannan sunnar saboda sallar da zai yi nan gaba da wannan alwalar. Shine bayani da wake mun karanta shi a cikin karshen abin nan a babul wudu, kan cewa tartibi idan mutum alal misali ya wanke hannunsa, ya wanke fuska ba sai da ya gama alwala, to ya dawo ya wanke fuska sannan ya wanke hannunsa da abin da ya ba. To amma idan ya zamanto yayi sallah bayan bai wanke fuskar ba, to yayi sallah babu alwala, nan wajen dole sai ya rama sallarsa har abada, sai ya dawo ya sake yin wannan alwalar sannan ya rama sallarsa har abada. Ya sai ne? Eh to ga kana da fatawar suhunun. Suhunun ya ce amma kana da bukatar ba. Kana da fatawar suhunun. Suhunun ya ce za a iya yi, mutum zai iya sanya kare ya masa gadin gida. Karan nan kuma ko police dog ne ko wani ne. Shi police dog ba shi ne wanda aka yi aure tsakanin kare da siyaki ba. Shi ne ake aiko tsakanin kare da BF kirkici. Yeah. Masu cin nama. Amma gafiya inda tana da fika bai halatta a cikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cin kulli binabin min as-siba, dukkan wani abu wanda yake da fika daga cikin dabbobi. Saboda haka gafiya in tana da fika ita bai halatta a cikin ba. Shi ko cin kifi da madara ba hadisi bane, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana a ci a hada kifi da madara a ci ba. Wannan magana ce ta malaman ibbu na mutanen Greek suke yi. La ta'kulu samaka wa tashrab al-laban, kada ka hada su tare. Shine malaman nahwu suke amfani da shi dan su kawo wata ka'ida ta wawul mai'iyya, amma ba wai dan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Aslan bai inganta babu isnadi da aka taba rawaito wannan hadisin da aka taba rawaitowa da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Magana ce ta malaman ibbun Greek. Na'am. Akwai ka'ida cewar wahaytu dal'ul harbi yalhaqul walad fi kulli ma min an-nikahi khaffasan, duk lokacin da in aka samu ana cewa da ana tabbatar da shi ga mahaifansa koda a cikin aure ne wanda bai baci ba, a wanda yake batacce, idan za a iya kawar da haddi a kansa. Amma wanda yaje yayi zina da haddi ya hau kansa kuma aka samu da a cikin wannan zinan, to dan ba za a riskantar da shi da mahaifinsa ba, wannan ba da bane a dan halal da ne wanda yake shi da ba zai gado ba, ba zai gaji uban ba, uwar kawai zai gada, amma ba zai gaji ubansa ba kuma ba zai gaji ɗan uwansa ba, ɗan uwansa ba za su gaje shi ba. Ko mutane su ji tsoron Allah, mutum yana neman mace, al'adar da muke ɗauka na kadaituwa tare da mata, mutum ya rinka kadaita da matar da yake nema, yana kadaita da ita suna hira, wannan yana da hadari. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana la yahlu wannan rajulu ma imra'atin lam tahilla lahu, kada wani ya kadaita da macen da bata halatta gare shi ba. Kuma yace duk mutum da tayi imani da Allah da ranar lahira kada ta kadaita da wani namiji illa tare da muharrami tare da su. Haka nan ya hana ta tafiya ba tare da muharramin ta ba. Amma sai kaga mutum da yana neman mace ya je ya hira da ita har ma ya dauke ta tafiya tare, wannan kuma komai zai iya faruwa, domin idan mutum ya kadaita da mace to na ukun su shine shaytan. To irin waɗannan abubuwan su suke faruwa. Yanzu gashi ya ne ina neman ta da ni zai aure ta ne, gashi nan har sun zo sun gashi har sun yi auren, amma kafin su yi auren kuma tana da ciki. Abinda zan abinda zai yi makansa hakuri yazo ya samu ta hanyar halal ya zo masa ta hanyar haram kuma me ne laifin shi wannan yaron me ne laifin sa da zai je mai da shi a wanda yake ba halaltacce ba ya mai da shi wanda yake ba shi da uba dan bai halatta a dangana shi zuwa ga ubansa ba bai halatta a kira shi wani dan wani ba haramun ne to shi ne saboda haka mutane a ji mutane su mutu abin nan mutane su ji tsoro mu ji tsoron Allah duk abinda Allah ya hana a cikin shari'a saboda hikima ne akwai amfani wanda yake farkon amfani yana komawa ya zuwa gare mu saboda haka a ji tsoron Allah wannan yana da mummunan hadari kwarai da gaske wannan dai kuma iyaye kuma lallai iyaye iyaye su sa ido akan ƴaƴansu iyaye su sa ido akan ƴaƴansu mata dan macen ita za a cuta dan haka dukkan iyaye masu ƴaƴa mata su sa ido kar su taimaka ma ƴaƴansu da mai neman ta akan tsoron Allah akan yadda za su bi shari'a kar su taimaka musu akan yadda za su saba ma Allah je su ɓata rayuwarsu su ɓata mustaqbal ɗinsu su ɓata addininsu iyaye lallai su sa ido akan wannan na'am eh ya halatta nikahu tafwid ya halatta ai sadaki amma dai abin da bai halatta ba shine a ce an yi auren babu sadaki an yafe maka kakkabiya wannan bai halatta ba aha eh abin nan kashe ta kaya zuwa cikin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi tarkan a kashe ta a kashe saka wannan baya daga cikin abin nan a idan yi istikna'i akan azaba amma ai kaga ba cewa ake yi ai mata azaba din ba a kashe ta kawai amma haka tana cin abinci sabanin a ce ka je ka kama saka ka zo ka daure ta hana ta abin da za ta ci ba ke sai mata azaba a inda ka ganta ka kashe ta kamar inda aka halatta mana mu kashe dabba da zamu ci mu yanka rago da wuka to waɗansu shine waɗansu suke ganin wai yanka wai wannan yankan da ake yi azaba ne saboda ka mafi sauki kawai ka ɗauki bindiga a harbe ragon ko san aka nan da nan ya mutu ba zai ji zafi ba idan bullet ɗin ya je bai kai ya zuwa ga makasar ta ba fa ya zo ya daɗe a cikin zafi a cikin tsanani saɓanin ko wannan in dai aka yanka aka yanke wannan jijiyar da take kai jini zuwa kwakwalwa shikenan an raba kwakwalwa da sauran jiki shikenan babu wani ba jin zafi din hatta ga ita dabba ko hanya take tafi komai a binnin rahama to amma kuma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum yazo yanka dabba ya fike wukarsa ya sanya dabbar ta zamanto ta huta yayin da zai yanka ta kar ya zo ya samu wuka wanda yake da kusassa ya hana a mutum ya ce zai yanka da kashi saboda me saboda zai azabtar da dabbar zai azabtar da kazar dan ta kira ya ta ikirawa kafin ta yanke ta riga ta gama mutuwa da zafi kai lokaci daya kace a yanke kaga wannan jin rahamar addinin musulunci ne rahama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine aka aiko shi cika rahama ga al'umma baki daya saboda haka irin wannan hanyoyin da rahama ya koya mana su saboda haka waɗansu kafirai ba za su zo su koya mana abin da ake kira rahama ba kafiri musamman na wannan zamani har ya san wani abu rahama mutumin da ya nuclear bomb mutumin da ya chemical weapon mutumin da zai zo a cikin al'umma mutumin da zai sanya bomb a Hiroshima da Nagasaki ta kashe mutanen ta kashe jikokin su mutane nawa ne suka zama tokan cewa ana haihuwar su daga baya in ka ga mutum an haife shi da hannu a goshi saboda tasirin wannan bomb din saboda kai tana su ga ma al'umma yau shi za su ga ma duniya rahamar mutane barnar da ake yi a bayan kasa su wane ne daga ba a cikin barnar jibi irin yanda jibi wato kayayyakin yaki kawai da suke kayayyakin yaƙi da suke kawai ya isa rashin rahama a kansu sannan ballantara kuma dabbobi ɗin da duk ba su ne ma da suke kakashe dabbobi ɗin ba domin tijara سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم لا تجعلنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شافيته ولا مبتلا الا عافيته ولا حاجه هي لك رضا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.